الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد أموا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك يبود قوديا سنتبتك على الله سبحانه وتعالى مهل تسمو madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin Laraba 14 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya daidaita 5 ga watan 4 shekara ta 2023. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jahar Adamawa domin ci gaba da kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa ta musamman domin ya zama waraka daga duk wata cuta wacce take kawo ma al'umma barazana a dunkulansu ko a daidaikunsu. Littafin da duk wanda ya ruko da shi babu shakka zai ga alkhairi, zai ga albarka, zai ga nasara, zai ga daukaka, zai samu nasuwa, zai samu kwanciyar hankali a rayuwarsa ta duniya. Kuma ko shakka babu da taimakon Allah, wannan littafi ko wannan littafi zai zama masa jagora har zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala idan an koma gare shi gobe kiyama. Allah muke roƙo ya azurta mu da wannan albarka da wannan alkhairi da wannan fadala. Saboda yanayin lokaci ba za mu waiwayi tambayoyi ba, za mu kusa kai tsaye zuwa ayarmu da ba mu gushe ba muke tattauna a kanta, aya ta 61 a kan makalla.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا
subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wannan aya mai albarka, aya ta 61 a cikin suratul Nur, Allah yace aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Allah subhanahu wa ta'ala yace babu laifi akanku, babu laifi gare ku, ku ci gaba ɗaya shi ne jami'an au ashtata, ko kuma kowa ya zuba ya ja gefe ya ci abincinsa. A nan in muka lura za mu ga cewa an ƙara maimaita raf'ul haraj wa raf'ul ism wa raf'ul dham, ma'ana an maimaita tabbatar da cewa babu laifi, babu laifi, kamar yadda aka buɗe ayar da lafazin babu laifi. Laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Ko to sai aka ƙara maimaita laysa 'alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Kaga bayan an ambaci lafazin haraj to an ambaci lafazin junah. Junah shi ma yana bayuwa ne zuwa ɗaukacewar laifi, ma'ana la junaha alaikum, ko babu laifi, babu damuwa, babu wani abin da zai so samu kurai, ku saki jikinku ku yi sauki ne daga Allah ko kuma Allah ya halatta mu. An ta'kulu jami'an aw ashtata, mun tsaya a daidai wannan gabar wacce muka ambaci wasu daga cikin bangarorin da suke da alaka da ita. Mun ambaci cewa wannan lafazin na cewa babu laifi ku ci abinci tare, ku yi tarayya wajen cin abinci kamar yadda ake cewa ciyayya kenan al'adar malam Bahaushe dan Najeriya ko ma dan ina ne, kar in ce malam Bahaushe wani Bafulatani ya ce su ma haka suke, duk da dai Fulani yanzu da sun zama Hausawa su ma. Ayi haƙuri wasa ne. Dabi'a ta ciyayya a ci abinci tare ko kuma in ana so a ci daban-daban, to sai muka ambaci cewa cin abinci tare bisa hasken wannan ayar yana nuna mana cewa akwai albarka. Daga cikin albarkar shi ne kusantowar zukata zuwa ga juna. Daga cikin albarkar, misali idan da daddare za a ci abincin, aka ci abinci kowa ya shiga gidan shi, kaga kowa zai je ya kwanta da farar zuciya akan dan uwansa kenan. Mun fahimta ƙarshen abin da ya haɗa ka da Muhammadu da ɗan Ladi da wane shi ne kun ci abinci da daddare, kuka yi fira, kuka tattauna, kowa ya tafi. Sannan kuma akwai ƙarfafa ma juna, akwai nuna cewa zamana da daɗi, tunda har an yadda a zauna ka kawo abincin gidanka in kawo, ko kuma haɗu dai a gida ɗaya mu ci, misali. Wanda wannan lafazin na jami'an yana tabbatar da kyakkyawar ɗabi'a na mutum ya riƙa neman waɗanda za su taya shi cin abinci. Wannan ɗabi'a ce mai kyau. Ya kasance baka jin daɗin ka ci abinci kai kaɗai, kana neman abokin da zai taya ka cin abinci. Ko ba komai, idan kana cin abinci da wani, abincin ya fi daɗi. Wani lokaci ma psychologically ka fi jin ƙarfin ka ci abincin saboda fira na daɗi, sai har sai ka ci ba tare da ka ankara ba, saɓanin in kai kaɗai ne. Duk da wanda shi kuma yake ganin za a kawo mu abincin shi barazana, kaga zai fi so ya ci shi kaɗai. Wanda kuma wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce gaskiya. Kun san rowar abinci aibu ne babba. A da da a tsakiya da a yanzu da a gobe da jibi, rowan abinci mummunar ɗabi'a ce. Shi ya sa Larabawa in suna so su yi ma ƙabila zambo wanda za a wulaƙanta ta, a aibata ta, to daga cikin abin da suke kushe ta da shi, idan aka samu wani ɗan ƙabilar guda ɗaya ya yi rowan abinci, to sai an faɗa a kasuwa. To sai abin kunya ne babba, rowar abinci. Wani mai zambo yana ma wata ƙabila ya fata-fata da ita wajen kushe ta, yake cewa su wane, ƙabilar wane, me ake da su, ba su da kima, ba su da daraja, su ne fa qaumun idza sambahal adyafu kalbahum qalu li ummihim buli ala an-nar fatumsiku al-bawla bukhlan an tajuda bihi wa la tajudu lahum illa bi miqdari. Mutanen da ko kabilar da saboda tsabar rowan su, idan idastanbahal adyafu kalbahum, idan karnukansu suka ji haushi, idan suka ji karnukansu suna haushi, kare kuma yana haushi ne yaushe idan bako yanzu in ya ga bankuwar fuska, yace to ita wannan kabilar idan suka ji karansu ne yana haushi, ba su ga bakon ba, da sun ji karan na haushi za su fahimci cewa bako ne yanzu, sai su kalli mamarsu, ku ji wani zambana cin fuska, sai su kalli mamarsu wacce take bakin tukunya tana girki, sai su ce yi sauri ki kashe wuta din kada a ga alamar girki, idan ba ruwa a kusa sai su ce ki tauri ko fitsari ki saboda aka kashe wutar ita kuma mahaifiyar saboda rowa fatum sikul baula bah buklan an tajuda bihi balarabe makiri wajen zango wai uwar ko mahaifiyar ita kuma saboda tsabar rowa sai ta kiyin fitsari da yawa yanda mahautan za ta mutu ita ma sai ta rowan fitsari wala tajudu lahum illa bi miqdari ba ta bada fitsarin sai dan kadan so rowa ko ta ko ina rowa ta musu daurin munci rowar abinci amma da me suke alfahari larabawa ko a al'adar mu ko ina ne da me ake alfahari da ciyarwa da rashin tsoron talauci da kyautatawa da kaza da kaza da sauransu shi yasa wasu daga cikin kakannin larabawa ko iyaye jagorori a larabawa ake buga misali da su wajen karamci da ciyarwa irin su Hatim Abdullahi su Abdullahi bin Juda'an su kakan manzo Allah sallama Hashim asali sunan shi Amr ne ba Hashim bane sunan shi amma saboda tsabar tuka tuwo da shirya abinci da shirya gara kawai sai aka sa masa suna Hashim sai sunan ya bi shi sai ya batar da sunan shi na Amr amma asali sunan sa Amr shi yasa har ake cewa Amrul ladhi hashama sarida da qaumihi qaumun bi makkata musnitina ijafi sunnat ilayhi rihlatan kilahuma safaru ash-shita'i wa rihlatu al-asyafi shine wanda ya fara yin fatauci na lokacin sanyi da lokacin zafi zuwa kasar Syria to kuma shine ya shahara da ciyarwa sun kasance gidansu har suna kunna a cibalbal misali daga kilomita daya ko biyu za su kunna a cibalbal din yamma ta yi a sa duk bayan mita daya biyu sai a sa wani a cibalbal bayan mita daya biyu sai a kunna wata wuta bayan mita me dalili in matafiyi ya zo ya gane ga hanya da za ka zo inni anastu naran la'alli atikum ko ka je ka samu abinci a gidan har ya gangaro ya zo karshen gidan kana zuwa sai ka ga su ne sai su baka abinci haka suke da karamci Hatim Abdullahin nan da ya shahara da ciyarwa wata rana ya ziyarci wani yaro saurayi to saurayin shi ma mai karamci ne sai yaron yana da raguna kusan guda 9 ko 10 to Hatim yana shigowa sai saurayin nan ya je ya kama rago daya ya yanka ya miƙo masa to da ya fara ci fastababar ras kamar yadda riwaya take cewa sai ya ji dadin cin kwanya da ya zo wajen sai saurayi ya fahimci hirarsa ta canza saboda dadin kai da yake ci a san kai akwai sirri ko ba haka ba a takaice saurayin da ya fahimci haka sai ya ce ina zuwa sai ya je dinga yanko dabbobin nan sai da ya yanke su gaba daya nan da nan kafin Hatim ya gama cin abinci ya nasa an kawo kawuna guda ta anjera Hatim ya ci abinda zai ya tashi bai fahimta ba sai da ya fito sai ya ga gidan irin kamar jina-jina jini-can ya ce ma hada me ya faru sai ya ce ra'aytu kastatabta ras fa dhabahtuha kullaha lak na ga ka ji dadin cin kwanya da cin naman kai naman kan ragunan nan shi yasa sai na yanka maka su gaba to ba wannan ne zai baka mamaki ba Hatim da ya fito sai yake bada labarin karamcin wannan yaron duk da karamcin sa sai yake cewa kamar kai ne ka shahara da abu sai ka ce yau na ga wanda ya kore sai ya ce yau ya ga wanda ya kore shi sai aka ce a kan raguna guda 7 guda 9 ko 10 ka ce ya fi ka sai ya ce kwarai ya fi ni karamci dalili shine shi ya yanka karshen abin da yake da shi ne ni kuma abin da nake bayarwa ina barin wani saboda haka babu mamaki mai sadaka da naira 500 yafi mai sadaka da naira miliyan 5 kila mai 500 karshen kudin sa kenan shi kuma mai miliyan 5 yana da biliyan 1 a kasa waye fi karamci mai 500 shine ma'auni arai da gaske to kun san hakim sai da ya biya saurayin nan da raguma 100 kowane rago sai da ya koma ragumi 10 to hakim yana cikin wanda suka shahara da irin wannan karamci shi yasa har ake jin har ake buga misali da shi Abu Tammam a cikin kasidar sa yake cewa yake kwatanta wani sarki yake sarki yake cewa iqdamu amrin fi samahati hatimin fi filmi ahnafa fi zakati iyasi yake cewa kai abun yabona iqdamu amrin a wajen jarumta kamar Amr bin Mahdi ya karbe a wajen kyauta fi samahati hatim kyauta da karamci na hatim kaga sai ake buga misali da shi fi filmi ahnaf a wajen hakuri da tawaici da dattako to ko ahnaf bin qais ne kai ka ba fi zakati iyasi a wajen kestuwar kwakwalwa basira da kunya to ko alqami iyas ne kai ka ba to Abu Ishaq al-Kindi yana wajen sanda aka yi wannan magana da shi da wasu yan fada sai suka ce kaga wannan mawakin yana kwatanta sarkin mu mai daraja da wasu larabawan kauye wai kawai din sun shahara da kaza ya ai ana ya kamata ka buga misali da wanda sun kai kafadan sarki ne girma da tsawo ya zaka kwatanta shi da larabawan kauye to mawakin da yake kan shi yana ja kunyar tana kawo wuta sai ce la tunkiru darbi lahu min dunihi ko la tunkiru darbi lahu man dunahu masalan shurudan fi nada wal basi fallahu qad daraba al aqall li nurihi masalan min al mishkati wan nibrasi yace din kun jina kwatanta shi da waɗanda ba su kai shi ba waye yace muku a misalin buga a wajen buga misali dama sai abu yayi daidai ku ba ku karanta suratul nur ba Allah yana cewa Allahu nuru samawati wal ard matalu nurihi ka mishkatin fiha misbah aka ambaci hasken butulla to hasken da Allah hasken da yake game duniya na Allah za a kwatanta shi da hasken butulla ne amma kuma Allah ya ambaci hasken butulla ba yana nufin daya suke ba take annin ya ambaci wannan baitocin a lokacin sai shi Abu Ishaq al-Kindi yace wannan saurayin mawakin nan da ya kawo wannan basira da ya kwatanta ya ambaci yanda Allah ya buga misali kyakkyawan misali da abinda tabbas ne kai ko kusa ko alama an kusanto da shi ga kwakwalwa ne kawai ba wai kamanceceniya ba sai yace mai irin wannan kunyar ba zai dade a duniya ba inji Abu Ishaq al-Kindi yace mai irin wannan basira da ya buga wannan misalin ba zai dade a duniya ba aka ce meye dalili yace ka annahu yanhatu min aqlihi ai kwakwalo kwakwalwarsa yake yana cinye ta da basira to irinsu ba sa dadewa kuma bai dade ba ya bar duniya a takaice ya buga kyakkyawan misali ne akan karamcin hatim da makamantansu annabi Ibrahim haka Allah subhanahu wa ta'ala ya be shi hal ataka hadithu bayti ibrahim sai ce al-mukramin man alladhi akramahum ibrahim har wata riwayar isra'iliya ana ambatan cewa annabi ibrahim ya tashi cin abinci baya yarda shi ma ya ci abinci shi kadai sai ya nemi masu taya shi cin abinci sai ya nemi masu taya shi ta kai ma wasu sukan yi tafiya su je anguwa kaza ko kaza din su nemi wanda zai taya su cin abinci ina ga wanda shi in ya ji bakon ya zo ne zai toshe karamci a babin abinci ɗabi'a ne mai kyau ɗabi'a ce mai kyau tana sanya ƙauna tana lallashin zuciyar makusanta tana sanya wani zumunci na kusa shi yasa a al'adar larabawa a wajen gini akwai wani abin da suke kira alfirya babul firya firya ita ce idan aka gini ga garu ko katanga ko bangon gidanka ga nawa to daidai nan sai ka fasa shi sai kai wani window window za a sa mai labule a rufe shi amfanin window shine da ka da ya gasu ya nuna a gidanka kawai sai ka daura a wannan window ni kuma da nazo irin hanzi ya dubulu da yi kawai sai in daga wannan labulen sai in ga abin da ka aje sai in dauko ni ma can in an gasa a gidana ya nuna sai in daura maka a firya kai ma kawai sai ka dauka ko kai ko iyalan kau haka suke gini firya suna barin firya tsakanin gidajensu akwai firya tsakanin gidajenmu yanzu tsoro ma kake ji kada a firyo maka ta firya a cutar Allah ya samu dace Allah ya kara mana kwanciyar hankali shi yasa zaka fahimci cewa da zamu bi koyarwar shari'a da rayuwar mu ta yi dadi shi yasa zaka kara fahimtar sirrin da yasa magabata rayuwarsu ta fi dandano duk da cewa ba su da kayan more rayuwa mu kuma ga kayan more rayuwa da kayan alatin amma kai kana jin rayuwar ba ta da gaske wallahi ko kai yanzu idan ka tuno rayuwar da a babu din sosai sai ka ji kafin jin annashuwa da farin ciki yanzu kuma gashi akwai da yawa amma balagatul qulubul hanajir kowa anan kowa yayi hangin din kanshi da damuwa Allah ya sa mu dace saboda haka wannan lafazin na laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata yana koyar da mu tarbiyyar karamci tarbiyyar kyautatawa tarbiyyar miƙawa musamman a babun abinci fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kuka shiga fa idza dakhaltum buyutan kuka shiga gidaje duk sanda kuka shiga gida fasallimu ala anfusikum ku yi makanku sallama lafazin ku yi makanku sallaman nan yana da wasu sakonni a fakaice daga cikin sakonnin shine sanda ka shigo gidan ai akwai mutane to amma sai aka ce fasallimu ala anfusikum kai ma ku yi makanku sallama yana nuna cewa dukkan alkhairin da zaka isar ga wani to kai ne first beneficiary na wannan alkhairi yanzu ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku addu'a kai waye zai fara amfana lafazin fasallimu ala anfusikum yana nuna cewa kai zaka fara amfana me dalili kai mu wani fatan alkhairi me dalili kai mu wani addu'a me dalili ka so wani da ci gaba sai aka saka maka da kai ma alkhairin Allah da taimakonsa da amincinka sai da amincinsa suke waye ka wannan yayi kama da addu'ar da kake mawani an zahari al-ghaib in kai ma wani addu'a a sujada a addu'arka tsakaninka da Allah sai mala'iku su ce walaka misluhu kai ma Allah ya maka irin abin da kake roƙa masa waye kuma morewa yanzu kai kuma morewa me dalili kai bakinka ne mai zunubi yayi ma wani addu'a wannan addu'ar kuma ta mala'iku daga bakin la ya'suna Allah ma amarahum masu tsarki kaga kana ma dan uwanka addu'a mala'iku suna maka sai ka fahimci da wannan ashe babban marowaci shine wanda bai san mu mutane alkhairi dalili kai yana ma kanshi ruwa ne bai sani ba wallahi alazim hakan daidai gurgudan yadda kake san mutane da alkhairi daidai gurgudan yadda agaji da taimakon Allah zai zo rayuwarka wannan babu ɗaya biyu a ciki ba wai lissafi bane da za a ƙara duba a haka yake tun jiya da gobe da jibi baya canzawa ولن تجد بسنة الله تبديلا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحية gaisuwa ta musamman, gaisuwa mai martaba, mai kima. Me yasa ta zama mai kima? Saboda daga wajen Allah take. Allah ne ya koya muku me za ku fada. Yanzu da wannan sai ka fahimci kimar sallama. Sallama ba kawai haka nan aka yi tunani tun warka sallama. Allah ne ya ce ku yi. Kuma sai ya mata stamp da cewa mubarakatan tayyiba, mai albarka mai tsarki. Ashe gwargwadon yadda za ka rika mutane sallama, gwargwadon yadda albarka za ta kewaye ka. Amma wace irin sallama? Sallamar da za ta fito daga zuciya, ya zama na kalmar sallamar tana wakiltar zuciyarka ne. Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. A gare ku ina faɗa da baki, harshe na yana wakiltar zuciyata. Me a cikin zuciyar mai sallama? San alkhairi, san ci gabanku, kyamar duk abin da zai cutar da ku. Sannan tayyiba, mai tsarki. Me ya samar mata da tsarki? Saboda abubuwa da yawa daga ciki, daga wajen Allah take. Dalili na biyu, ta haɗa assalam sunan Allah. Shi yasa wasu yacin malamai suke cewa ita kalmar assalamu alaikum, sallaman nan kalma ce da aka gwanince a larabci wajen kera ta. Akwai kanikanci a cikinta na larabci da yawa. Suka dinga bayani, bayani mai faɗi. Sallaman nan ko za ka iya littafi a kanta? Sallama, wannan sallaman da kuke yi, za ka iya littafi a kanta? Suka ce assalamu alaikum, ai assalamu minas salami alaikum. Assalamu, aminci. Daga ina? Minas salami, daga wanda sunan shi aminci, Allah kenan. Alaikum ya tabbata a gare ku. To labari ne ko addu'a? Labari kake yi ko labari kake bayarwa ko addu'a? Addu'a, in addu'a kake yi, ma'ana ina roƙon muku. Kaga wata ma'anar ta ne. Arju salama minas salami alaikum, ina muku fatan aminci daga mai bada aminci, Allah kenan gare ku. Yanzu da wannan ma'anar baka gano sirrin da ya sa manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salam wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhuluna aljannata bisalam. Afshu salam tadkhulul jannata bisalam. Afshu salam, assalam na gaisuwa, tadkhulul jannata bisalam, ku shiga cikin aljanna cikin aminci. Waye mamallakin aljanna? Assalam. Da kyakkyawar sallama, bawan Allah, da kyakkyawar sallama, sallamar da ta fito daga tsaftatacciyar zuciya, wacce babu jin haushin ɗan uwanka a cikinta, in kai da niyyar bin umarnin Allah, wallahi al'azim, in Allah ya karɓa wannan sai ya kai ka aljanna. Sai ya kai ka aljanna. Ba girman abin ba ne. Abinda yake da muhimmanci shi ne da wace manufa aka yi akwatin zuciyar, black box ɗin, but white box ne, ce white box, farin akwati ba bakin, farin akwatin zuciyar ka mai ke ɗauke da me yake cikinsa, shi ne abin la'akari. To in ka gano wannan, sai ka gane rowar da muke ma kanmu na alo, hello, ka mun masanya ta da rahama da jin kai da albarka, tana ta hello hello. Hello, akwai lada? Babu lada. Amma ka ce assalamu alaikum ba? Akwai lada. A waya, kwarai da gaske. Ta hello hello, shi kenan hello. Amma assalamu alaikum ba kana tuna? Allah ne ya ce kai, kana tuna? Manzalar sana ya ce kai, kana yanzu. Sallamar da misali daga ketowar alfijir zuwa yau sau nawa kai wa? Wanda ya fara lissafowa shi ne wanda bai yin waya, ko ba haka ba? Wanda ya tunanin sau nawa ne shi ne bai yin waya. To ka kaddara a duk wayannan ka ce assalamu alaikum an ce wa alaikum assalam ladan ka nawa sallamar fa da Allah yake tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah ne mata wannan stamp saboda haka a rayuwarmu jama'a akwai kofofin alkhairi akwai kofofin albarka sai dai wasu kofofin muna bacci muke wuce su ko muna gaggadi shi yasa ba ma fadaka tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wannan lafazin na fasallimu ala anfusikum da aka fito da lafazin sallamar an yi la'akari da umarnin Allah ne fasallimu ala anfusikum sai aka ce fasallimu sai ya haifar da assalamu ala anfusikum alaikum tahiyatan min indillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk sai aka narkar da tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba mun fahimta duk yana daga cikin wancan kanikancin da na ambata na cewa kalmar sallama wata duniyar ilimi ce wacce take da fadin gaske wanda za ta amfana da sirrori da hikimomi da yawa waɗanda suke cikin wannan lafazi takaitacce كذلك يبين الله لكم الآيات نعم هي لفظة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ودنهم كنت ودنهم بيانا تندق ليس عليكم وليس على الأعمى دم كمان تنسوا جماعة بيانين لقى الله باشا فلا باري شوني بني ba wani ne yayin tunani ba a'a Allah mahalicinku masanin alkhairi gare ku mahalicinku kuma ala ya alamu man khalaqa huwa al-latiful khabir shine masanin maslahar ku da alkhairin ku to shine yake muku wannan bayani wannan jumlar tana fa'idantar da cewa gurgudan rubanka da koyarwar Qur'ani da sunnar manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam dai gurgudan abin da za ma'aunin da za a duba a ce kai mai hankali ne tunda Allah ya ce la'allakum ta'qilun ashe ma'aunin hankali shine ruko da Qur'ani da sunnar manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam saboda haka karkace mun basirarka kwanyanka ta kai kaza exposure na je kaza na kawai a gani a koyi da bin umarnin Allah da koyi da manzon sa me ya hujja sallallahu alaihi wasallam كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون daga cikin fa'idojin wannan aya mai albarka fa'ida ta biyu bayan wannan da muka ambata fa'ida ta biyu ita ce shari'a tana koya mana daga kafa da bada hanzali lokacin da ake bukata idan kai magidanci ne ka sanya doka kai jagora ne a office ka sanya doka kai shugaban makaranta ne ka sanya doka to ya zama na ana considering exceptional situation yanayi na matsala da lura ya zama na akwai daga kafa akai kada a ce an yi doka babu numfashi babu daga kafa yankan takobi Allah mahaliccinmu wanda ya wajabta mana yi masa biyayya biyayya ta kai tsaye gashi yana cewa wane an masa afwa wane an bashi dama wane laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji haraj so yana da kyau duk sanda za a yi doka duk sanda za a bada umarni a tsarrika la'akari da masu rauni masu matsala waɗanda ba su da hali waɗanda ba su da kaza a samar da manumfasa gare su wannan cikan hankali ne da hangen nesa fa'ida ta uku karkashin wannan ayar ita ce ashe musulunci da shari'a ba sa san wariyar launin fata ko launin aljihu shari'a ba ta san wariyar fadin aljihu wariyar yanayin rayuwa akan abin da zai yi a haɗu a kai sai sa aka ce ku daidaita sahu kafadarka tana gugan kai direban alaji tana gugan kafada mai gidanka a masallaci ko ba komai ka ce ko dai anan ma hada kafada yawa ko anan dai a dan haka dai wuri baya gugan wuri anan shi direba ga alaji kaga wuri bai gogo wuri ba wuri ya goji fata ne misali so a takaice sallah tana nuna mana mu haɗe a zo a ci abinci a haɗe a je gidan wane a je gidan wane in ka koma ma makaho gurgu kaza duka halittu ne na Allah Allah ne ya kaddara haka saboda haka ku daina gina bambance-bambance tsakanin ku ko ku cata wani layi bisa irin wannan bambance-bambance ba daidai ba fa'ida ta hudu karkashin wannan ayar tana tabbatar mana da falalar cin abinci tare da albarkar da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa ga abincin albarka anan in aka ce albarkar abinci ko lafazi ne fa mai faɗi jama'a albarkar abinci tana gangarowa har ta kai tasirin da zai haifar a jikinka bayan cin abincin duk cikin albarka abincin da ka ci kana nishadi kana farin ciki kana kama kanin labarai tasirin shi ba za ka hada da abincin da ka ci ranka a bace ba saboda haka idan aka zo aka yi taro aka ci abinci ana fira ana nishadi ana annashuwa ashe albarkar za tana da alaka da a sanya albarka a adadin abincin kuna da yawa ya ishe ku a sanya albarka wajen tasirin shi a jikinku saboda farin cikin da aka samu lokacin da ake cin abincin warai kaga wannan wata albarka ce da ba a ganinta amma za ta shiga cikin jikinka wanda wannan ko a kimiyyance masana kimiyya sun tabbatar da haka na taba ganin wani documentary da Germany suka yi da daɗewa tun wajen 2008 kenan suna magana akan tasirin abincin da matarka take girkawa a jikinka wanda ita take girkawa da kanta mai da gaske tasirin shi akan lafiyarta suka ce ko shakka babu zai yi daidai da girkin da mata ta yi wacce ba ta kaunarka ba akwai tasiri kuma suka faɗi fact da abubuwa suka baje koli na tattaunawa saboda haka wanda mai girki kullum ita take mai girki ba mai matarsa ba akwai wani abu da ake rasawa na tasiri da amfani harai da gaske so kaga wannan shine zaka gangaro babun albarkar da wani wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da abinci duka wannan yana nuna mana faɗin ilimin jama'a ilimin nan wata duniya ce sai inda ka tsaya kawai in kana gaba kana gaba idan kana ɗan tsakiya kana tsakiya idan kuma kana can sai ka hango alkhairai har ka kamo babban kifi wannan ayar fa'ida ta biyar tana nuna mana muhimmancin ziyarar juna tunda in na zo gidan iyaye gidan kawunnai gidan an ce ba laifi mu ci abinci ai sai da na zo gidan kaga a yi ziyara ke saboda haka wannan ayar tana fa'idantar da muhimmancin ziyarar juna sannan haka ambaci waɗanda suke gaba har sai aka gangaro aka zo ƙarshe ausa bai kai abota shi fa'ida ta nawa ta shida wannan ayar a fakaice indirectly tana nuna mana muhimmancin sanin halin da ƴan uwanka suke ciki tunda an ce ba laifi ku je ku ci abinci a gidansa to in ka je kaga lokacin cin abincin yayi ba a kawo ba kuma asali an ce kar kai ruwa inda akwai da an kawo kaga ba a kawo ba har la'asar ta yi ba a kawo ba ya nuna babu to gobe ka aiko da wani abu. Fa'ida ta gaban, fa'ida ta bakwai, wannan ayar tana nuna mana muhimmancin amince ma juna. Amince ma juna, tunda aka ce babu laifi ka shiga gidan kawunka babbanka wane naka ya fendo ya gwalgwal ya diko ka ci abinci, yana nuna akwai amincin ba za a cutar da kai a cikin abincin ba ke. To ina ga waɗanda suke sanya ma ɗan uwansu wani abinci a ciki na wani abacin abinci sihiri da wani tofe-tofe da kulle-kulle. Wannan ayar har wala yau, fa'ida ta takwas, tana nuna mana muhimmancin abokantaka a cikin al'umma. Kada ka zauna ka ce kai ba ta kai har alfahari kake yi, ni banda wani aboki gaba ɗaya ni kaɗai nake rayuwa, wannan ba abin so ba ne. Tunda gashi Allah ya ce a wasalifi. Fa'ida ta takwas, wannan ayar tana tabbatar da muhimmancin sallama wajen haɗa kan al'umma da sanyaya ɗumamar yanayi tsakanin zukata. Ma'ana jin haushi da ake yi, wane bai san wane, da za mu raya sallama, sunnar sallama a tsakaninmu da zukata sun matso kusa. So kaga wannan yana nuna ba daidai ba ne kai kuma an maka sallama ka ce yawwa. Okay, sai aka zo kai a sunnance, salamu alaikum, yawwa, ba daɗi, yawwa barka ne, ai ma sallama kuma ka ansa da yawwa. Aina ka samu yawa, ita kuma sallama ga ta a Qur'ani. Ayata, fa'ida ta tara, wannan ayar tana nuna mana cewa ashe shari'a bata bar komai ba, in har abin da za ku faɗa in kun haɗu sai da aka yi maka bayani ko in ka shigo gida, ashe shari'an nan gagara ba dauce, ba abin da ta bari, komai sai da aka koyar da kai. Inda giza ke saka ɗayan biyu, shin mun leƙa mun hango da muka hango mun yi aiki da shi? Nan ne matsalar ta. Fa'ida ta goma, wannan ayar tana tabbatar mana da cewa shari'ar musulunci addini ba wani ne kawai zai yi tunani ya ce to ku yi kaza ba, ko na ɗauke muku zunubi kaza, ko na yi muku gafara, ko na yi kaza. Allah ne ke laisa alal a'ma harajun, kafin a samu wannan to akwai haraj. Yaushe aka ɗauke haraj ɗin da laisa alal a'ma ta sako? Saboda haka waye zai ce ya halatta kaza? Allah da manzansa. Waye zai ce kaza haramun ne? Allah da manzansa. Waye zai ce in kai kaza kana da lada? Allah da manzansa. Waye zai ce yin kaza zunubi ne? Allah da manzansa. Waye zai ce nayi maka gafara? Allah. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallama zai isar maka da sakon Allah na gafarar Allah. Mun fahimta? Amma wani ba zai yi tunani ya ce to ina gani wannan ba daidai ba ne, ina gani kaza haramun ne, ina a'a kaza a'a. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Tabewa da asara da lalacewa tana nan takanan na rayuwar waɗanda suke kagar ƙarya su jingina ma Allah, su ce kaza haramun ne, kaza halas ne, kaza kaza da sauransu. Yasa jama'a mu tarbiyyanci da wannan tarbiyyar, idan ka ji abu ya zo daga Allah da manzansa cewa kaza haramun ne, ka ce sami'na wa ata'na. Idan ka ji ya halatta shikenan, amma ka zo ka dinga wata falsafa kana jujjuya abu domin sai ka halattar da abin da kai ka san haramun ne, wannan ba daidai ba ne. Kofar halaka mutum yake buɗe ma kanshi, Allah ya kare. Allah subhanahu wa ta'ala yace kadhalika yubayyinu Allah, mun gama wannan sai mu shiga aya ta gaba na.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله.
Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura mai albarka aya ta 62 yace innamal mu'minun, mu'minai na gaskiya, mu'minai ɗan asali waɗanda aka yi masa stamp, aka yarda da imaninsu. Jama'a, tun daga nan an riga an nuna matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana imaninku Allah ya yarda da shi, shi yasa ya fuskantar da wannan jumlar gare ku. Ku wane sabon manzalarsa? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'. Mu'minai na gaskiya su ne bayin Allah waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa. وإذا كانوا معه على أمر جامع, إذن سككسن شيتا رد منزن الله صلى الله عليه وسلم أوجن تتونا وأكم ون موضوعين مهم منشي كو ونتاو كو ونزمان مسمى ولم يذهب باسا تاشي سبر منزن الله صلى الله عليه وسلم لسورا صحبي حتى يستأذنوا حرسي sun nemi izinin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan wata tarbiyya ce ake ma sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ce kuma wannan sura ce ta tarbiyya, ba wanda ba a taba ko kuma ba wanda ba a fuskantar da tarbiyya gare shi ba. Fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya manzo mai daraja, idan bayin Allah nan waɗanda suke tare da kai sahabbai kenan, idza sta'zanuka, idan suka nemi uzurin, idan suka nemi izininka, li ba'dhi sha'nihim, domin su je su yi wata hidimar su, domin su je su biya wata buƙatar su, domin su yi wata hajar da take gaban su, mutane ne suna da buƙatun su, to fa zalli man shitta minhum, ka bada izini, ka bada dama ga wanda ka so daga cikinsu. Wastaghfir lahumullah, bayan ka ba shi izini ka hada musu kuma da neman gafarar Allah. Allahu akbar. Kun ji yadda aka fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kun ji irin umurnin da aka yi masa? Umurnin da yake sirrike, yake hada da kauna da san al'umma da alkhairi. Kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ɗaya daga cikinku ya ce, ya Rasulullah, ina da bukata kaza, a bani dama in je in zan je in siyo misali kaza a kasuwar Jimeta. Sai a ce, an baka dama, je ka, kuma Allah ya maka gafara. Wannan yake nuna kauna, yake nuna sanka da alkhairi, ana sanka da alkhairi. Sannan Allah ya ce, inna Allah ghafurur rahim, Allah da ya umarce ka cewa kai nema musu gafara, ya siffanta da gafara da jin kai. saboda siffantuwarsa da wannan siffa shi yasa yace ko roke shi ka roka musu gafara saboda an san in ka roka za a ansa maka shi yasa aka ce ka roka an siffanta da gafarar da cin kai nan mun fahimta wannan lafazin na cewa ka roka musu gafara babu mamaki wani hankalin kwakwalwarsa ta kulle cewa to me ya kawo ambatan cewa a nema musu gafara akwai dalilai daga cikin wallahu alam kamar yadda malamai suka ambata shine uzuri na wanda zai nemi uzuri daban-daban ne mana wanda zai nemi a yi masa izini akan wani uzurinsa wani zai misali zan kai yata ko zai kai yarsa asibiti wani zai je kasuwa ce bane wani zai je kaza wani zai je kaza yanzu waɗannan uzurrukan suna mataki ɗaya ne akwai uzurin da kai da kawai ka haƙura mana to in aka samu ɗaya daga cikin ku kusa habbai ya nemi uzurin da dama ya haƙura da ya fi amma dai ya nemi uzurin aka ba shi dama to sai aka ce Allah ya masa gafara to ko da akwai tasgaro wajen neman uzurin nan bai kai ka nema ba to an nannade uzurin naka daga nema maka gafara ka tafi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim babu mamaki yanzu ka hararo ma'anar inna a'tainakal kautsar ka gano alkhairi mai yawa da Allah ya ba manzo Allah sa saboda haka shi annabi da shi sallallahu alaihi wasallam alkhairin sa mai yawa a majalisin sa ma ka nemi uzuri alkhairi ne gare ka din za a jona maka da neman gafaran ga Allah gare nema maka gafaran Allah sallallahu alaihi wasallam inna a'tainaka al-kauthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar in Allah ya kai mu gobe za mu karasa bayanai akan wannan ayar sai mu kai karshen sura insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.